إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه، عجل الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا تبارك الله وبنجد تالكي ميكومي ميشككين إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 18 ga watan jumada akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da 1 ga watan fabrairu shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda da ke nan a 39 Yakubu Avenue Daura da Galadi Maro da Angwari MGRA Kaduna wannan ƙasar tamu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Ahkamul Jana'iz wa Bid'uha na Sheikh Muhammad Nasir bin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Mun kwana a ƙarƙashin ما يحرم على أقارب الميت أشافنا أربطي جبيو أنا وبقم باتو من كرنت حديثي دمالا يذكروا منا أولا جبا من كرنت حديثنا تقوص دام تاشي فقرة باء جيم بعد جيم جيرون قانان كرتون وانا للتافي wannan shine majalisi na 28 zamu tashi kaba da mana yake cewa darbul hududi wa shaqqul juyubi liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam. Har ila yau daga cikin kababan da yake haramun ne yan uwan mamaci idan Allah ya kaddara mutuwan ɗaya daga cikin mutanen gidan, ko dai uwa ko dai uba ko mata ko ɗa kowa ko kani ko wani dangi wanda ake rayuwa da shi a gida, to an haramta wato dukan kumatu shine darbul hududi, dukan kumatu na nuna bakin ciki da ihu da rashin hakuri akan wannan jarabawa, wa shaqqul juyub da kuma yage riga, rigan da ke wuyan mutum ya rike wuyan riga ya farka shi. Wannan yana daga cikin al'ada ta maguzawa, wanda aka samu maguzawa daga cikin Larabawa suna aiwatar da shi kafin zuwan addinin musulunci. To wannan aiki da musulunci ya zo ya kausasa kalamai a kansu, kuma ya nuna sabawa dokar Allah ne, saboda kai a matsayinka na mutum musulmi ana so ka tarbiyyatar da zuciyarka akan bin dokar Allah, sa'annan kuma da yin haƙuri da musibar da Allah subhanahu wa ta'ala zai kaddara maka ta rayuwa. Idan wannan ya faru, malam ya ce wa'annan duk suna daga cikin ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya haramta. Shine malam ya ce li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa, ya ce laisa minna man lafama al-hududa وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لطم الخدود بايد جتشم مو مسلمي الأمة تا إنجم من زن الله صلى الله عليه وسلم wanda yadda ki kumatunsa dan nuna baki ciki idan Allah ya jarabce shi ta ko wani daga cikin iyalansa Allah ya karbaransa yana maran fuska kamar yadda suke yi irin dukan fuska haka ana kalamai wa an wasu dace ba yace wa shaqqal juyuba sannan kuma da yaga rigan wuya akama wuyar riga a barka shi nuna alama ta damuwa da kunci wada'a bi da'wal jahiliya yayi kira da irin kiran maguzawan farko yayi kira da irin kiran maguzawa yanda suke yi kafin zuwan addinin musulunci anan malaman usul fiqi suka ce ana gane laifi yana daga cikin kaba'irai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da irin wa'annan lafuzza na korewa kaga yace laisa minna ai baya cikin mu baya cikin al'ummata baya cikin musulmai na kirki wanda ake koyi da su rayuwarsu duk wanda ke dukan kumatunsa yana ihu na nuna damuwa rashin hakuri akan jaraba wanda Allah subhanahu wataala ya rubuta da ya sauka a gidansa na rashi ko dai da ko mata ko miji ko uba ko uwa ko wani dangi mutum ya dinga irin wa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya cikin mabiyansa to wannan yana nuna cewa wannan aiki yana daga cikin kabira min kaba'iriz zunub wato laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda a ka'ida a wajen malaman usulul fiqi suna cewa idan an ce abu kabira ne wato duk wanda ya aiwatar da ita ya cancanci Allah ya masa ukuba idan ya mutu a haka ina fata an gane ya cancanci Allah ya masa ukuba idan ya mutu a wannan aiki kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barrantar da kansa da al'ummansa daga irin wannan aiki to duk wanda yake irin wannan aiki ya sani cewa ba addinin musulunci yace ya aikin nan ba sa'annan kuma ba a kida ya shi daga cikin mutanen kirki musulmai wanda suke bin dokan Allah da manzansa sira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa kuma gashi yana kira irin kiran wato maguzawa kaga kowace ƙasa da kuma yanki na mutane akwai irin nau'in da suke yi na nuna bakin cikin su idan Allah ya karbi wato mamaci daga cikin su kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga wannan misali wannan zaka ga cewa mafi galibi bai cika faruwa a cikin mu ba irin wanda ake ihu ne ake yi zaka ganin mutum yana dukan kumatunsa da kuma ya gani gansa ba a cika yi ba sai kadan daga cikin mutane a cikin mu amma mafi galibi ihu da hargo wanda mutane ke yi wannan yafi yawa a cikin mu anan wato mu yankin arewa amma idan ka je wasu yankuna zaka ga cewa har ihu mutum yake fita da gudu a bi shi a kamo shi ko kuma ya yaga rigansa da makamancin wannan to wannan ba daidai bane a wata kasa ma idan an zo fita da gawar rigima ake yi mata suna rike gawar kamar yadda ake a Sudan mata za su rike gawar wani alama ce ta nuna kauna da bege ga wannan mamaci kuma za su kuzo rike za ku fita da gawan su kuma mata su rike kuna ja suna ja biyar sannan sai a sake sai a ce to wannan an nuna kauna da bege har biki ake yi na kuka akwai macen da za ta zo ta rikita wurin ta dinga wa'ansu kalaman da dole sai ta sa wa'annan matan kuka duk matan da ta zo wurin ba ta yi kuka ba ita da aka yi wa mutuwan tana kallanta ita ma in aka yi mata rasuwa in ta je ba za ta yi kuka ba kaga mai da shi biki kenan ko ina fata an gane in kuma ka je Libya suna su aski ma suke yi wacce za ta aske gashin ta ne ga baki daya duk wani galashi da ke dakin sai ta rotsa shi sai an farfasa shi to kaga duk wannan wani abu ne wanda mutane suke yi na al'adan maguzawa, wato mutanen da ba su san dokar Allah ba, wanda ba sa bin dokar Allah, gashi nan har ila yau mutane suna aiwatar da irin wa'annan a cikin su, kaga wannan ba daidai bane. To ni da kai yau idan Allah ya kaddara mana jarabawa a gidanmu, sai aka samu wani ya rasu ko wata ta rasu, to ba a so mu aiwatar da wani abu da ke kama da irin wannan ɗabi'a. Shi sa a ƙarshen jumlan sai ce wa da'a bi da'awal jahiliya, yayi kira da irin kiran maguzawan farko, irin abin da mutane ke yi a da na maguzanci. Idan ka yi shi a cikin gidanka, dan kada ka ce ai ba ambaci abin da ni nake yi ba, ko sai manzo Allah ce yayi kira irin kiran maguzawan farko, to irin abin da maguzawa suka yi kai ma idan ka yi, manzo Allah ya ce baya tare da kai a wannan aikin, kuma ba a kidaya ka daga cikin mutanen kirki, cikin musulmai na kirki masu bin dokar Allah da manzansa. Malam yace rawahu al-Bukhari, wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa mujallabi na 3 shafi na 127 zuwa 129. Wa muslimun haka malam yace Imam Muslim ma ya rawaito sa a sahihinsa mujallabin farko shafi na 70. Ibn al-Jarud haka Imam Ibn al-Jarud ya rawaito sa wato hadisi namba ta 257. Wal Bayhaqi haka Imam al-Bayhaqi a cikin Sunan al-Kubra tasa mujallabi na 4 shafi na 63 zuwa da 4. Wa ghayruhum min hadith ibn Mas'ud yace da wanin su daga cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kare yadda a gare sa. Sai malam yace halqu sha'r, daga ciki ababen da yake zama haramun mutum yayi shine aske gashi, kamar yanda mata suke yi a kasashen Larabawa idan an musu mutuwa, nuna alaman jamuwa da kauna da bege ga dan uwansa da ya rasu, sai mace ta yi aski. Kaga na misa kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakurun ma yayi hani yace tsinuwar Allah ya tabbata akan waɗanda suke irin wannan aiki. In dai ba wani uzuri wanda shari'a ta halatta aske gashin ba, wani cuta da ya kama kai kuma ba zai yiwu ai mata magani ba sai an cire wannan gashin, to wannan babu laifi. Amma haka kurum kace za ka yi koyi da arna, to wannan laifi ne babba. Ina fata an gane. To yana daga cikin al'ada na maguzawa, idan an yi mutuwa da ganin mutum za ka gane cewa wannan an masa mutuwa musamman mata, sai a aske gashi. Me yasa? Saboda ayan san su suna da gashi, bugayen gashi yana kaiwa gadan baya har wato hakarkari yana kaiwa ko kuma kashin baya. To kaga wannan su waɗanda suke da gashi kenan. To mu kuwa kaga mafi galibi duk wanda ma yayin kuskure ya aske, to ka gani har ta koma kuma ga Allah gashin nan ba zai dawo ba. Ina fata an gane, saboda yanayi yanda Allah ya yi mu, ko? Saboda haka, amma a musulunce kada mutum ya nuna alaman bakin ciki, kamar yadda wasu za ka ga a yau sukan yi irin wannan kurakuran, za su kai ƴaƴansu makarantun da ake ƙa'idan makarantun wai aski. Ina fata an gane, ba a yadda mace da ya kitso ba, sai ka ga wai mutum musulmi wai saboda yana son wai ƴarsa ta iya harshe na Turanci, sai ya ɗauki ƴarsa ya kai ta irin wannan makarantar. Wannan mutum ba ya da uzuri a wurin Allah. Duk wanda yake wannan ya sani sai ya tsaya gaban Allah ya amsa wannan tambaya a gaban Allah. Allah ya bashi amanan ƙya, ya ci amananta, ya ɗauke ta ya kai ta inda za a lalata tarbiyyarta, kuma Allah sai ya kama shi da wannan, bai da uzuri a wurin Allah. Malam yace li hadisi Abi Burdata ibn Abi Musa, yace saboda hadisin Abu Burda ibn Abi Musa qala, yace waja'a Abu Musa waja'an fa wushiya alayhi. Abu Musa ya yi rashin lafiya, rashin lafiya, wani irin rashin lafiya, a wushiya alaihi, sai aka sumar da shi. Wa ra'suhu fi hijrin ra'atin min ahlihi, alhali kuwa kansa yana kan cinyan ɗaya daga cikin matansa. فصاحت امرأة من أهله وتقوم دا تكين إيالانسا ما تكين ما تنسا سيتي أوجي تي إيه سابو دا أنا غنن كما إن يامتوكو فلم يستطع أن يرد عليها شيئا شي أبو موسى bai iya maida mata da wani abu ba saboda halin da yake ciki na suma falamma afaqa ayayin da ya farfado daga sumar kan sai ya ce mata ana bari'un mimman bara'a minhu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni dinnan abu musa na barranta daga duk mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta da shi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari'a min as-saliqa wal haliqa wash shaqa yace saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya barranta min as-saliqa daga macen da take daga muryarta idan an mata mutuwa tana ihu tana wayyo ta mutu ta lalace asirin da ya tonu kaza da kaza da kaza irin wannan kada mu manta a baya mun wuce hadisin lokacin da Abu Salama ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi hadi shakhisu absaruhu idanunsa duk sun kafe manzo Allah da ya gani sai ya gane cewa an riga an zari ran amma mutanen gidan ba su sani ba sai ce innar ruha idza qubidat tabi'ahu al'ain lallai rai idan an karke ta ido na bin sa da kallo abajjan nasu mutanen gidan sai suka fashe da kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la taj'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun kada ku yi wa kanku munanan addu'a sai dai in ba za ku yi addu'a ku yi wa kanku kyawawan addu'a na alkhairi saboda a yanzu nan mala'ikuna kewaye suna cewa amin amin duk abin da kace amma ka rasuwa maimakon ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kai istirja'i allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha alhamdulillah ko kuma allahumma indaka ahtasib musibati ajurni fiha wa khlufni khairan minha alhamdulillah sai ka fara ihu su kuma mala'ikun nan aikin da Allah ya daura musu a irin wannan halin ko me kace su ce amin sai kace asirin ku ya tonu sai su ce me amin asirin gidan ku ya tonu sai su ce amin shikenan sai kaga bayan mutuwar mai gidan ko sati ba za a yi ba sai kaga al'amarin gidan ya lalace saboda ku riga ku yi wa kanku baki su aikin su kenan ko me kace za su ce amin shi zaman Allah ce kar ku yi wa kanku mummunan addu'a ku faɗa alkhairi ina fata an gane kaga anan to yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari amin as-saliqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga mace mai aga sautinta ai allati tarfa'u sautaha 'inda al-faji'ati bil maut wacce take daga muryarta idan aka gaya mata mutul fuja'a wato mutuwa ta bazata idan ta fada wa ɗaya daga cikin mutanen gidan kaga mutun yana ihu ana rike ta wata ma sai ta suma ina fata an gane wata idan ta fasa ihu za ta yi kici ne da gudu duk irin waɗannan ababan manzon Allah ya ce ba shi ba ta ba ta ba shi duk wanda ke yin wannan aiki sai ce wal haliqa da wacce take aske gashinta wai saboda an ce wanta ya mutu ko kaninta ya mutu ko mahaifinta ya mutu ko mijinta ya mutu ko wani a cikin danginsu ya mutu wanda suke amfana da shi sai ta aske gashinta wai don nuna bakin ciki da damuwa manzo Allah ya ce ba shi ba ta washaqati kuma wacce take yaga tufafinta saboda an gaya mata rasuwan mijinta ko ɗanta ko ƙaninta ko wanta ko wani daga cikin dangi sai ta yayyaga riganta da makamancin haka nuna alamar wai in ba haka suka yi ba baya nuna ƙaunansu da begensu ina fata an gane su wannan tunanin su kenan malam yace akhrajahu al-bukhari wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa mujallabi na 3 shafi na 129 wa muslimun haka Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihin sa mujallabin farko shafi na 70 والنسائي امام النسائي اتكن سنن الكبرى تاسا مجلد فرقو شافينا تريبيو بستن دا اكو والبيهقي امام البيهقي اتكن سنن الكبرى مجلدين هدو شافينا ستن دا هدو وانن شيني ابن مانا يكي كارا كلان تدامو كاغا اتن دو كم كما تو دياغا ريغا نن كما شيني ني اتكا داشي ina fata an gane wato aske gashi da mata suke yi dan nuna bakin cikin wato rasuwan da ko mahaifi ko wani daga cikin dangi haran yace abu na gaba ha yace nashru sha'r shine watsa gashi ko wanda su kuma su ba za su aske gashin ba amma za a warware gashin in an yi kitso ne sai a bar shi a warwatse wanda kana ganin wannan ta san cewa wai yana cikin damuwa na ba ta gane ai ba abin da ake so ka yi ka miƙa al'amarinka zuwa ga Allah kana so ka tarbiyyatar da zuciyarka ne ka tsane zafin da kake ji ka nemi ladan a wurin Allah saboda duk abin da ya same ka na jarabawa in kai hakuri za a baka lada to in ba kai hakuri ba na farko za a rubuta maka laifi sannan kuma in ka mutu a haka zai jawo dalilin da zai sa a maka azaba a kabarinka ko kuma zai jawo dalilin da zai sa a yi wa wannan mamacin azaba a kabari kuma zai jawo dalilin da zai sa a masa azaba a gobe kiyama kaga ka ja masa matsala kuma kai ma ka haifar da kanka matsala alakarka da Ubangiji kuma gashi baka da ladan sisi sai laifi ake tara maka to kaga wanne za ka ji cikin cikin mutuwar ka mai gida al'amarinka wurin Allah ka samu lada ko ko bakin cikin mutuwar duk yanda ka nuna bakin cikinka kai ba zai dawo da wannan mamacin ba ko zai dawo da shi ba zai dawo da shi ba to gara ka tarbiyyatar da kanka cewa wani fa ba abinda zan yi da zai dawo gara mai da al'amari na wurin Allah dan in samu ladan wannan aiki ina fata an gane shine malam yake cewa li hadithin mar'atin min al-mubay'ati قالت saboda hadisin wata mata daga cikin waɗanda suka yi mubay'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tace kana fi ma akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dauki alƙawari na mubay'an da muka yi da shi fil amri المعروف الذي اخذ علينا اكن ابن ne yake sananne wanda aka umurce mu da shi muka dauki alƙawari da shi a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alla na'siyahu fihi cewa ba za mu saba wa manzon Allah a cikin wannan ba lokacin da aka yi mana mutuwa duk wani umurni da manzon Allah ya bamu kyakkyawa to ba za mu saba masa ba yin biyayya ga Allah yin biyayya ga manzansa sa'annan yin biyayya ga miji da sauransu sai yace wa alla nakhmash wajhan kuma kada mu dunga yakushin fuskokin mu ko dukan fuska saboda mutuwan da aka yi mana wala naj'u waylan kuma ba za mu dunga kira na boni na halaka akan mu ba cewa sun halaka saboda an musu mutuwa ko asirin su ya tonu ina fata an gane ko kuma shikenan an gan mu a titi kai mutane da yawa mata suna fadi har da maza sai su ce shikenan an gan su a fili kuma sai a gansu mala'iku kuma sai su ce amin su aikin su kenan kawai amin amin har abin da kace a wannan lokacin su kuma amin suke fadi ka ce an gan ku a fili suka ce amin bayan mutuwan mai gidan ko sati ba za a yi ba sai a gan ku a fili amma da kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khluqni khayran min asis kace maka me amin ko kaga sun maka aqiqa sun ce maka amin a addu'an da kai kaga zai zama maka alkhairi amma kai da ka zo kace asirinka ya tonu shikenan kowa zai ganka a titi ba za a dinga shikenan sai Allah ya tallaka ka a titi kowa ya ganka saboda ka tona kanka asiri da kanka an bayyana wannan matsala to shine yace na farko dai ba za mu dinga yaga fuska ba dukan fuska da ya kushin fuska saboda wai an musu mutuwa duk wanda ya ganta zai ga cewa wannan mata akwai alaman damuwa da bakin ciki tattare da ita wala naj'u waylan kuma ba za mu dinga kiran halaka ba a kawukanmu idan an mana rasuwa wala nashqa jayban kuma ba za mu yaga riga ba wuyan riga a kama a yaga wai alaman nuna damuwa da kunci idan Allah ya jarabci irin wa'annan mutane a gidajensu wa Allah nan shura sha'ran kuma kada mu warware gashin mu a baza shi kamar yadda kaga su masu gashi ne to idan aka warwatsa shi wani yazo ta fuska wani yazo ta nan wani yazo nan wani duk wanda ya ganka zai ce kai wannan tana cikin damuwa ko to irin wannan wai alama ce ta nuna bakin ciki da kuma kauna ga wannan mamacin wani wai yana gani in ba kai haka ba ba ku nuna kaunarku da begenku ba to wannan ya dawo da shi ko ya canza halin da yake ciki a wurin Allah kaga ai tausaya masa za ku yi an san cewa dole yana da tabi sai taba zuciyar mutum a ce dan uwanka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani naka na jini Allah ya karbe shi kuma da bege zai sa ka damu amma musulunci ya baka kaidi zaka iya kuka na hawaye amma kuka na ihu shine wanda shari'a ta hana wanda mutane suke yi ina fata mun gane sai malam yace akrajahu abu daud wannan hadisi imamu abu daud ya fitar da shi a cikin sunan dinsa mujalladi na 2 shafi na 59 wa min tariqihi al-bayhaqi daga cikin hanyar da aka samu wannan hadisi har ila yau akwai ruwayar imamu al-bayhaqi cikin sunan al-kubra ta sa har ila yau mujalladi na 4 shafi na 64 bi sanadin sahihin malan yace da isnadi ingantacce a harful wa malan yace i'fa'u ba'd ar-rijal lihahum ayyaman qalilatan huznan 'ala mayyitihim daga cikin abin da mutane suke yi shine i'fa'u ba'd ar-rijal lihahum fashe daga cikin mazaje za su cika gemun su da zaka gan shi kwal zai share gemun sa kaman fuskar mace amma idan an masa rasuwa sai ya cika gemun shine ifa'u ba'dur rijal lihahum ayyaman qalila wa an sa'in kwanaki kadan misali ba amma sa mutuwa ba sai sati biyu uku ko wata daya be kuma gemun kaga zai taru ko huznan ala mayyitihim amma wayin haka bakin ciki nuna alamar bakin cikin mutuwan dan uwan su bayan wata daya kuma sai ya kara share gemun ai kaga daman ai cire gemu haramun ne ke ba wani uzuri wanda shari'a ta halatta wa ɗa namiji ya cire gemun sa ba ina fata an gane to su wa'annan daman can kasa barin gemun idan an musu mutuwa sai su bar gemun ya cika in ya cika duk wanda ya gansa sai ya gane cewa lalle wani an masa mutuwa saboda ya bar gemu bayan wata ɗaya ko wata biyu ko sati uku sai ya aske gemun wato ya riga ya fita daga cikin damuwa da bakin ciki shine sai malam yace fa'iza madad idan kwanakin suka shude adu ila halqiha sai su koma wajen aske gemu kamar yadda suka saba askewa malam yace fa hadha al-i'fa'u wannan cika gemun da suke yi fi ma'ana nashr ash-sha'r yace yana daga cikin wato ma'anar yada gashi wato inda mata suke warware gashin su a yayyada shi alaman cewa suna nuna bakin ciki shi ma wannan ai alama ce ta nuna bakin ciki to shi sa amnan malam sai yace wa amma aslu i'fa'ul lihya ba'an linnabi sallallahu alaihi wasallam yace kaga asali na cikin gemu bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama huwa wadihun kamar yanda yake asili fa sunnatun wajibatun malam yace wannan sunna ce ta wajiba kassara al-kathiruna biha da yawa daga cikin mutane sun takaita raya wannan sunna ina fata an gane malam yace ka duba adabu zifaf nasa shafi na 207 zuwa 213 yayi bayani a ciki gamsashe a cikin wannan sai malam yace kama huwa zahirun kamar yanda yake a fili mutane suna yi yudafu ila zalika annahu bid'atun malam yace ana kara jinjinawa a cikin wannan bayanin cewa wannan aiki ma bid'a ce wanda suke aiwatarwa kamar yanda ake samu wa'ansu mutane daga cikin larabawa ko kuma jajaye suna aiwatar da irin wannan har a cikin mu nan akwai masu yin haka zaka ga fuskar shi masha Allah yana taye jemu ne gabaki daya to amma idan aka masa mutuwa zaka ga ya bar jemu duk jemun sa ya taru wai alamar nuna bakin ciki to yau kuma ba aka sun haka kuma gashi zaka ga saurayi ne matashi masha Allah zaka ganshi da gemu ya habbaza da ma kama hali sunna da dan sunna yayi da zai samu lada a yana koyi ne da wani dan iska daga cikin mawaka ina fata an gane wani dan iska ne daga cikin mawaka yake irin wannan tsara gemu to shi kuma yanzu a wurin sa wannan abin yana ganin cewa tara gemun yana ganin cewa idan ya tara yana koyi ne da yahudawa da kuma mawaka da makamancin haka kaga wannan yana daga cikin ababen da joka aida yana daga cikin ababen da dewa daga cikin mutane suke yin sa wanda ba daidai bane to kaga wannan yana daga cikin abin da ake so mutum ya gane cewa ba daidai bane yawancin matasa suke yin sa saboda a yau mafi galibi suna aiwatar da wannan da sunan cewa suna koyi da mawaka daga cikin mawaka a yau zaka ga yaro ke matashi ya tara gemu zaka yi tunanin cewa sunna ce a'a wani mawaki ne ke tara wannan gemun haka shi ma sai yake koyi da shi almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yafi so ranar tashin kiyama wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu duk wanda yake baicece ne da wa'ansu mutane wanda ba mu ba to yana daga cikin wa'annan mutanen to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karantar da al'umma cewa wannan aiki ba daidai bane ayi kokari a kula da shi to wannan yana daga cikin abin da ake so musulmi ya sani cewa bai daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kimanin yace kullu bid'atin dalala bid'a bata ce wa kullu dalalatin fi an-nar kuma dukkan bata yana kai mutum zuwa ga wuta me malan yake so ya nuna mana anan shine barin gemin da wa'ancan suke yi dan nuna kalabar damuwa da suke ciki saboda wani ya mutu a gidan wannan malam ya nuna yana daga cikin aiki na bid'a sa'annan kuma an fitar da shi yana daga cikin hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan kada su kasance suna yada gashin su su mata kenan shi kuma namiji amma an san shi da asalin tsayi da gemu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a cika gemu a rage gashin baki sai malam yace wannan hadisi rawahu an-nasa'i wal bayhaqi fil asma'i was sifat imamu an-nasa'i da imamu al-bayhaqi shi bayhaqi ya fitar da shi a cikin asma'u was sifat shi kuma imamu an-nasa'i a cikin sunan al-kubra yace bi sanadin sahihin an jabir bi isnadi ingantacce daga jabir dan abdullahi kama sabaka kamar yadda hadisin ya shuke a can baya shafi na 17 sai malam yace i'lamu an mautihi ala ru'us al-mana'ir wa nahwiha sanarwa na mutuwar mutum a wuraren yada labarai ne ko sanarwa cewa wani kaza ya mutu don nuna alaman isa da bajinta da makamancin haka kamar yadda yau mutane suke yi. Alama ce ta tutiya da ake yi cewa ai a san cewa fa wani ya mutu, ana shelantawa don je a gane fa mutum ne mai daraja. Ina fata an gane shi ma wannan li'annahu minan na'i, shi ma yana daga cikin shelantawa da ake yi na mutuwa. Wa qad sabata an Huzaifa bin al-Yaman annahu, da tabbata daga Huzaifa bin al-Yaman Allah ya kare yadda a gare sa cewa kana idza mata lahu al-mayyit, idan an samu wani ya mutu a cikin gidansa ko a cikin danginsa ko a ɗan uwansa, kala sai ce la tu'zinu bihi ahadan, kada ku yi wa wani izinin sanar da mutuwan wani. Inni akhafu an yakuna na'yan, ina jin tsoro kada ya zama irin shelanta wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, wanda ake yi a jahiliya na nuna bajinta cewa kai wannan babban mutum ne, kai wannan bajimi ne, wannan kaza ne, ana shelanta mutuwarsa. Sai ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanha 'anil na'i, saboda lallai ni na ji ma'aikin Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yana hani akan irin wannan shelantawa na mutuwa wanda ake yi a jahiliya. Ana kururutawa wane fa ya mutu, jama'a ku zo ku gani wane kaza ne, kaza ɗan wane, ɗan kaza fa ya riga ya mutu, don a nuna bajinta da girmansa. To wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Amma shelantawa cewa wane ya rasu za a yi jana'izansa, wannan babu ne. Ina fata an gane. Amma irin wancan ta nuna fariya da tutiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a kansa. Sai ya ce wannan hadisi akhrajahu at-Tirmidhiyyu, Imam at-Tirmidhi ya rawaito sa mujalladi na biyu a jami'insa, hadisi namba ta 129, wa hassanahu, kuma ya ce hadisi ne hasan. Wa ibn Majah, haka Imam Ibn Majah a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na 250, wa Ahmad, haka Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujallaji na 5 shafi na 406, wa siyaqu lahu, siyaqin wannan hadisi na Imam Ahmad ne, wal Baihaqi, da kuma Imam al Baihaqi a cikin sunan al Kubra mujallaji na 4 shafi na 74, wa akhraja المرفوعه منه ابن ابي شيبه, امام ابن ابي شيبه يا فتد مرفوعي نا wannan hadisi, wancan kaga mauqufi ne ala Huzaifa ibn al-Yaman, wannan kuma marfu'i wanda Imam Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin musannaf nasa mujalladi na 4 shafi na 97, wa isnaduhu hasanun, ana yace isnadin wannan ruwayar da Imam Ibn Abi Shayba ya rawaito ta muttasila, sai yace ruwaya ce hasan, kama qala al-Hafiz, kamar yadda Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya fadi fil Fath, a cikin Fathul Bari. Wa an-na'y lughatan, yace shelanta wanda ake yi a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akai, a harshen Larabci ana nufin huwa al-ikhbaru bi maut al-mayyit, shine sanarwa na mutuwan mamaci. Fa huwa ala hadha yashmalu kull ikhbari, malan yace to a bisa wannan ma'anar a harshen Larabci ya gane dukkan wani sanarwa. Walakin sai dai kad ja'at ahadithun sahiha, wa an sahadisai ingantattu sun zo, tadullu ala jawazi naw'in min al-ikhbar, wanda suke nuni kan halaccin wani nau'i na sanar da mutuwar mutum, ba irin wannan ba. Ina fata an gane. Sai yace wa qayyada al-ulama'u biha mutlaqan nahy, wasu malamai suka yi dabaibayin wannan hukunci da sakakken hani cewa kawai an yi hani kansa. Wa qalu, suka ce innal murad, lallai manufa a ciki bin na'i al-i'lanu alladhi yushbihu ma kana alayhi alul jahiliya, shine sanar wanda yake kama da abinda maguzawan farko suke a kai na jahilai, min as-siyahi, na ihu ala abwabil buyut, a kofar gidaje za a tsaya ana yi wayo an yi mutuwa a gidan nan wane an wane jikan wane jikan wane jikan wane ya mutu an yi babban asara a wannan gari an yi kaza to irin wannan to duk irin sanarwar da ta yi kama da irin wannan ku tashi da cikin hani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani akai wal aswaq da kuma kasuwanni kaga da nan ake zuwa shela saboda mutane sun fita ruwa a wajen to yanzu kuwa a ina ne social media ko gidan radio ko da TV da makamantan haka sai ce kamata ya'ti walizalika qultu mala yace kamar yanda zai zo a gaba saboda haka nace to yanzu idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba zamu ji al-na'yul ja'iz shelantawa na mutuwan da ya halatta a musulunci yanzu mun ji wanda bai halatta ba ko kuma nan zai zo mana bayani filla filla wanne ne kuma ya halatta kage yanzu ka san wanda bai halatta ba dan kada ka aiwatar sannan zaka zo ka san wanda ya halatta dan idan aka hana ka wanda sai aka zo maka da wanda ya halatta kai amma shi wannan matsalan Allah ya samu dace saboda haka anan zamu ta aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك نعم وعليكم السلام نعم اوه ايه eh amma babba kadai ba hadda malami ai ana yi hadda malami ma ai ana yi ba wai babba kadai ba hadda malamai ma ana yi da wasu bidiyoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana har kuma malaman ma ana aiwatarwa ba wai manya kadai ba irin zaman makoki da ake yi a zauna a sa tunci da sauransu duk ana yi ba bambanci da wa'ancin da wa'annan ina duk ana yi kuma shari'a ta hana abin da mun ake so a wajen karatu mutum ya gane inda ake yi ba daidai ba ne ya nisanci shi kaga saboda kai Allah zai tambaye ka ne gobe kiyama haji kaji me yasa baka yi aiki da shi ba ina fata an gane ai saboda naga malam wani nayi ko naga wani nayi ba uzuri bane a wurin Allah ina fata an gane tunda dai abu bai da kyau ka tabbatar bai da kyau kai kuma ka kiyaye dokar Allah akan wannan abun kada ka aiwatar da shi sabani yanda yawa daga cikin mutane yau ake aiwatarwa ina fata ka gane abinda ake so gare mu mu kuma mu kula mu kiyaye wannan abun kada mu aiwatar da shi saboda duk abinda zai jawo maka fushin Allah kai kokari ki kiyaye shi ka nisance shi saboda kana neman yardan Allah ne a cikin irin wannan jarabawa wanda Allah yayi maka na karfe wani daga cikin mutanen gidanka ko mahaifi ko mata ko mahaifiya ko kani kowa ko makamancin haka kai abinda ake so ka kula da dokar Allah a ciki in ka kula da dokar Allah ka kubuta a wurin Allah ina fata an gane kuma ladan kake nema a wurin Allah kada kai abinda mutane suka saba yi saboda in ka biye wa mutanen duniya za su halaka ka kamar yanda Allah ya ce wa in tuti' aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce za ka yi wa mafi yawan mutanen da ke doron kasa biyayya za su batar da kai daga tafarkin Allah in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba sai zato wa inhum illa yakhrusun su kuwa ba komai suke ba sai ƙarya ƙarerake ne da makamancin haka kai sai ka kiyaye dokar Allah in ka kiyaye dokar Allah a ciki shi kenan ka ku fita a wurin Allah ina fata an gane Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum assalam ba wai la tafi lada ba ake magana abinda ake magana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan aka samu mutane 40 a wata ruwaya yace mutane 100 kaga wannan ita ce mafi karanci ko mutane 40 akan 100 wanda suka yi wa dawa sallah kuma wa'annan mutanen ba sa shirka da Allah ina fata an gane ko da wannan gawar ya cancanci ukuba ta ubangiji ba shirka yake yi ba yana sakawa Allah ne dalilin tauhidin wa'annan mutanen Allah zai yafe mai shigar da shi aljanna yanzu ba wai yawan bane ai akwai tarin yunu a samu me masu kaita Allah shine magana
kuma mutane da yawa yau ba za ka san mutane mushriki bane tabi'un su sai mu'amala ya hada ka da shi in ya fara gaya ma abubuwan kaga mutum masha Allah suna kaza amma idan wani jarabawa ya zo masa sai kaga ya koma shirka to nan ne jarabawar nan ne musibar kai bayin Allah nagarta tu masu ibada masu kulawa da dokokin Allah masu taita Allah amma kuma in ka duba ɗaya bangaren in kuna magana da mutum wata matsala ta shiga rayuwarsa wallahi za ka yi mamaki wani makila za ka yi ganshi a sahun gaba ne amma idan ya fara gaya ma irin ababen da ya aiwatar saboda wata jarabawa sai ka dinga mamaki duk irin karatun nan da ke yi ina ya ajiye shi ina fata ka gane to shi yasa ake so duk lokacin da jarabawa ta zo wa mutum ya yi kokari ya tsaya akan tauhidi ana so ya tsaya akan tauhidi sai mu'amala ta hada ka da mutum in yana gaya maka irin ababen da yake sai ka yi mamaki sai ka ga ya fado kasa ana fata ka gane to abinda ake so masu kadaita Allah su yawaita shi yasa amfanin yawan mutanen kenan ina fata ka gane amfanin yawan mutanen kenan in a cikin 10 misali aka samu mutane 4 ko 5 kaga an ci riba ko aka kara samu wani 10-5 kaga an ci riba za a iya kai ga gaci amma bukatar abinda ake so ka fahimta a hadisin kada mutane su maida shi alama ta tukiya kamar yadda mutane a jahiliya ake yi don a nuna wannan babban mutum ne abin ji ko a nuna wannan kaza ne sai a kuruta abin to mutane kuma sai su dauke shi da wannan to shine wanda manzo Allah ya hana amma dan an sanar cewa wane ya rasu malam wane ya rasu misali za a yi jana'izan sa lokaci kaza kaga sanarwa akai shikenan amma yanda da ake yi jama'a mutanen kasan nan mun yi asara babban asara duk asaran da muka aiki kai manzo Allah ba ina fata an gani saboda haka mu sani cewa fa kaza ka to irin wannan shine wanda muka yi karatu akai cewa malam yace manzo Allah ya hana saboda yayi kama da irin dabi'ar da maguza wanda suke yi a tsaya a bakin kasuwa ko kofar gida ana irin wannan amma dan an sanar cewa wane ya rasu kuma muna sanar da mutane cewa lokaci kaza za a yi jana'izar sa wannan babu laifi amma yanzu mutala amma a irin ya abishi da kaza 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 to shine wanda shari'a ta hana ina fata ka gane Allah ya sa mu dace eh wannan yana daga cikin kurakurai da yawa muke yi ba wai mutane kadai ba har a cikin malamai ana samun wannan kurakuran mutum ya rasu a jinkirta a dauki lokaci mai tsawo ba a binne shi ba wannan kuskure ne sai dai idan wani dalili wanda shari'a ta amince biyan haka misali kila ana so a gwada shi na rashin lafiya ina fata an gane kamar yanda wannan musiba ta korona da sauransu in muke miki a ce sai an bincike shi da sauransu to in wannan ko kuma hukuma ta ce sai ta binciki dalilin da ya sa mutu ina fata an gane saboda kila ana zaton kila wani ne cutar da shi ya mai guba da sauransu za a je a yi bincike wannan shari'a ta amince in an samu wannan jinkirin amma haka kurin a ce za a yi wannan jinkirin to shari'a ta hana ai mun karanta a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan irin wannan a gaggauta kai shi saboda manzo Allah ce in alkhairi ne zai faji haushinmu ni da kai idan muka jinkirta saboda shi yanzu yana kokarin kai shi ina ai maza a kai shi kabarinsa saboda ya shiga ina ramar ubangiji ya je aljannan kai kuma ka hada shi a gida mazala ce in kuma sharri ne kun kace sharri musiba a gidanku to ba jinyan ba kafan baya kaga in alkhairi ne kun sa shi yana jin haushin ku amma ji matsalan saboda hadisi ingantacciyar waya imam muslim mu'minai idan sun mutu rayukansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin hawasir khairin khabirin yana cikin kundin wato korayen tsuntsaye suna shawagi a cikin aljanna ko kaga ka hana shi wannan shi kuma yana ta burin ai gaggawa a kai shi saboda kuna sa shi fa a kabarin sa zai fara cewa Allahumma aqim sa'a bayan ya amsa tambayoyi ya Allah kiyama ta tsaya yanzu saboda ya riga ya gane makomarsa shi yanzu yana burin nema kiyama ta zo ko kuma kana kukan cewa ne ka rasa shi amma yanzu mutala shi yasa ake so a kiyaye wa'annan karantawar saboda abu ne wanda yana faruwa lokaci bayan lokaci to in ba a karantar da juna sai ka ga duk abin ya faru sai a fada cikin musiba Allah ya shirye da mu na'am Na'am. Eh. Shikenan yayi abin da kace ai. Waye ce ka zo waje ka shimfida tabarman ka zo na daki ka duk wanda yazo yayi sallama yana shigowa in yayi maka ta'ziya ya tafi shine ka'ida a musulunci ai in kar ajje tabarman ka ka zo na wani abokin ka dake jin nauyin sa zai zo shi ma ko a wane salamu alaikum ko shi ma zai zo na an samu nawa wani ma na zuwa wane shikenan an zo na an samu nawa ba haka ana nan ana nan sai a koma nawa har dubu kaban ji matsalan saboda haka in ma ka dawo ka shige ɗakin ka duk wanda yazo sai ya shigo kana da falo ka zauna kana fata an gane ya shigo ya maka addu'a ya yi ta'aziyya shikenan sai ya wuce ba a ce ya zauna ba to mu a yau in ba a zo an maka wannan zaman ba sai ka zama abin aibantawa kai a cikin family ma sai ka samu matsala kuma ya saba wa dokar Allah kuma ya saba karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka'idan karatun kenan mu san inda muke kurakurai idan mu gyara shine amfanin amma duk karatun nan da za mu yi idan muka zo muka samu irin wannan kuma ba mu dabbaka shi ba zan ba bai da amfani gare mu tunda dama muna karantawa ne saboda inda muke da kuskure mu gyara amince matsala da waka kace a an riga an saba ba ruwanka kabarin kowa daban in ka mutu Allah zai tambaye ka ba ruwanka da wane yayi wane bai yi ba ruwanka kai kai abin da Allah ya ce kai shikenan ka huta Na'am mutane na da yawa Na'am Na'am kai sai ka tsora kai kokari alai kokari shikenan ai abin da fatakullahu mustafatu haji tsoran Allah gurgurdan iko amma sai dai su din ma sai ka dan musu nasiha gashi ba abin da shari'a ta ce in sun ji bi hafa ni ma ba su ji ba kai ka kubuta a wurin Allah shikenan Allah ya sa mu dace Barata anan da madasa aya fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka